إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة سادوة وأنا مسلاتي متار البركة مسلاتي أبي هريرة وأنا جرينا أبليت وأنا رانا الحميس وجتديدي دا ranar 13 ga watan Rajab hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan 1 2024 miladiya. Don ci gaba da karatun mu na waiwaye a dan tafiya wanda muke gabatarwa a kowace ranar Litinin da Alhamis. A yau Alhamis muna karatu a cikin littafin Aqida. Littafin da muke karatu a halin yanzu shine Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad واللفر الشيخ العلامة موفق الدين أو موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. وندوان الشيء اللي زمان موجود فيه نترى أتكلم جير وكرات تكمو نا وانا اللي تاف درس مو نكر شيء ما يشي كبياني أكن أبن ديزونا آيوي ده حديثي جمد السفوفين أوبنجيجي inda yace famin ma jaa min ayati sifati qawluhu ta'ala sai faraka wa ayoyi daga cikin abin da yazo a cikin abin da yazo mana na hujjoji da dalilai na ayoyi da suke magana akan sifofin Allah. Akwai fadin Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, fuskar ubangijinka zai wanzu ba abucin girma da kuma karamci. Bal yadahu mabsutatani, abinda Yahudawa suka faɗa cewa hannayen Allah ko hannun Allah a kuntace yake, bal ba haka bane. Yadahu mabsutatani, hannayensa guda biyu a shimfiɗe suke yin fiku kaifa yasha, yana ciyarwa yanda ya so. Da kuma faɗinsa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, Nabi Isa yake faɗawa Allah ka san abinda yake cikin raina, ni ban san abinda yake cikin ranka ba. Ayan farko tana nuni zuwa ga sifata Allah, ko Allah ya sifata kansa da sifa ta fuska. Aya ta biyu ta tabbatar da cewa Allah ya sifata kansa da sifa ta hannaye guda biyu. Wannan aya ta uku ita kuma tana nuni zuwa ga cewa Allah an tabbatar masa da sifa ta an-nafsu, kuma ya tabbatar da ita bai kore ta ba, wanda da shi da kansa ya tabbatar wa kansa wannan sifa, wanda yace kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, ubangijinku ya wajabtawa kansa da kansa wato ainihin rahama, ya wajabta wa ransa rahama. Sannan akwai irin su waja'a rabbuka, wannan sifatul af'al, ubangijinka yazo domin yayi hisabi a ranar gobe kiyama. Wal malaku saffan saffa, akwai irin su hal yanzuruna illa an ya'tihum Allah, shin akwai abinda suke jira illa an ya'tihum Allah, face Allah yazo musu fi zulalin min al-ghamami. Da sifata Allah da al-itiyan, ya'ti Allah zai zo ranar gobe kiyama. Da faɗin sa radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da shi. Wannan ya sifa ayar ta tabbatar wa Allah sifa ta yarda. Da faɗin sa yuhibbuhum wa yuhibbunahu, suna son Allah, Allah yana son su. Wannan aya ta tabbatar wa Allah sifa ta soyayya, irin su wa ghadiballahu alayhi, kuma Allah yayi fushi da su. Wannan ayar ta tabbatar wa Allah sifa ta fushi. Haka ittabi'u abannan zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah, sun bi abinda ya fusatar da Allah. Wannan ya ayar ta tabbatar wa Allah sifata ta fushi. Haka kariha Allahum bi'athahum, sai Allah ya ki zaburar da su, munafikai kenan. Wannan ta sifata Allah, wato cewa Allah yana ki, wato yana kin abu, kamar yadda dalilai da yawa sun tabbatar da wannan. To sai muka shiga wato bayanin sifofin Allah wanda suka zo daga sunnar manzon Allah. Yace wa minas sunnati, kuma waɗanda suka zo daga sunna, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, akwai faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, ubangijinmu yana saukowa tabaraka wa ta'ala a kowace dare zuwa sama ta duniya. Zuwa me? Zuwa sama ta duniya. Wannan daga kan wannan hadisin muka tsaya, ina tsammani a darasin da ya gabata. Ci gaba da karatunmu. Yace wa qauluhu, da kuma fadin sa sallallahu alaihi wasallam, ya ajabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwa, ubangijinka yana mamaki, min ash-shabi daga wato yana mamaki daga saurayin da laysat lahu sabwa, wanda ba ya da karkata zuwa ga sha'awa da son zuciya. Duk saurayin da ya kasance baya karkata zuwa ga sha'awa da abubuwa na son zuciya da wargi da shagala, ya tsaya akan addininsa, to wannan saurayin yana wato ainihin bawa Allah subhanahu wataala mamaki. An fahimta? To kaga a cikin wannan hadisi, duk da hadisin malamai sun yi magana a kansa, Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Al-Musnad, haka Al-Qada'i ya fitar da shi a Musnad Al-Shihab, hadisi ne wanda ya zo daga Uqba bin Amir, wanda wasu malamai kamar Sha'ib al-Arna'ut ya ce hasanun ne li ghairi, in ka bibi isnadansa ko wani isnadi yana da rauni, amma in ka har hada zai kai matakin hasanun li ghairi. Ruba wato cikakken takhrijin hadisin da wato a inda yi takhrijin Musnad na Imam Ahmad, da yazo kan hadisin yayi wannan magana. Lafazin yanda yazo a can, inna Allah la ya'jabu min ash-shabi laysat lahu sabwa, inda yazo a Ahmad, a Musnad na Imam Ahmad, lalle Allah yana mamakin saurayin da baya da sabwa, ma'ana baya da karkata zuwa ga sha'awa da son zuciya. Sai dai Albani ya ba'afa hadisin, ya kawo shi a silsilatu da'ifa, ya ce hadisin da'ifi ne da lamba ta 2426. Me yasa ya ba'afa shi? Ya ce bi su'i hifzi Abdullahi bin Lahiya, saboda munin hargar wani da ake kira Abdullahi bin Lahiya. Abdullahi bin Lahiya suka ce wani ne wanda daga baya abubuwansa suka canza, wasu na cewa littafansa ne suka kone, wasu na cewa kaza, yasa ko su ga samu ikhtilati a karshen rayuwarsa. To sai wasu suke raunin, ake raunin hadisansa, wasu na cewa hadisan da ya rawaito kafin ya samu wannan matsala, in an gano su ana karɓarsu, wanda kuma aka gano bayan ya samu wannan ikhtilatin ne ya rawaito su ba a karɓa, ko wanda aka kasa ganewa kafin ikhtilatin ne ko bayan shi ne, shi ma dai ba a karɓa. To saboda munin hardansa, shi yasa Albani ya ba'afa hadisi, amma kamar yadda Al-Arra'ut ya ce zai kai matakin hadisin hasanun li ghairihi. To ko wannan hadisin bai inganta ba, akwai wasu dalilai da suke karfafarsa. Akwai ayan Qur'ani da Allah ya ce bal ajibta wa yaskharun, akwai kira'ar bal ajibtu wa yaskharun, akwai wannan aya ce bal ajibtu wa yaskharun, aya a cikin suratu Saffat aya ta 12. Jumhur sun karanta da bal ajibta, aka danganta bamirin zuwa ga manzon Allah, bal kayi mamaki, kayi mamakin kafircin su da ƙaryatawar su, kuma suna ta izgili. To amma akwai kira'ar Hamza da Al-Kisa'i, da wasu daga cikin malaman kira'a sun karanta da bal ajibtu, ce bal ajibtu nayi mamaki, sai bamirin ya koma zuwa ga Allah kenan. Allah ya yi mamakin kafircin su da ƙaryatawarsu, wa yaskharuna, su kuma suna ta izgili. To kaga a bisa wannan kira'ar sai zamo wannan hadisin ya samu ƙarfafuwa. Bayan shi akwai wani hadisi a cikin Bukhari, wanda Bukhari ya fitar da shi da lamba ta 4889 a cikin Kitabu Tafsir, babun wa yusiruna ala anfusihim, babin da ya masa wannan matashiyar wa yusiruna ala anfusihim, ya rawaito shi daga Abi Huraira. A cikin hadisin akwai fadinsa laqad ajaba Allahu azza wa jalla, manzo Allah yake laqad ajaba Allahu azza wa jalla awdahika, hakika Allah yayi mamaki ko kuma yayi dariya, min fulanin wa fulana, daga wani da wanci. فأنزل الله عز وجل سي الله يسوكد ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة تكاد وانا حديثي ني أبو خاري فأقول دليلي سنة نمت يوا واندا ما لمسك يتككاوا واندا يكي تبتد وانا صفة تا واتو أنهما ماكي ga Allah subhanahu wa ta'ala irin mamakin da ya dace da jalalarsa ba irin naka na dan adam ba ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yana mamakin saurayi yana mamakin saurayin da baya da karkata zuwa ga sha'awi da bibiyar abubuwa na san zuciya to wannan abin da yake nunawa wato saurayin da yake da irin wannan sifa Allah yana son shi kuma shi wannan saurayin yana burge Allah yana bawai Allah subhanahu wataala yana burge Allah Allah subhanahu wataala yana mamakin wannan saboda abin da ya faru da shi wani abu ne da bai saba faruwa ba wani abu ne da baya yawan faruwa shi yasa malamai suka ce shi al-ajab mamaki ya kasu gida biyu akwai mamakin da yakan kasancewa sabiran an khafa'in asbab mamakin da yake faruwa daga boyuwar sabubba alal muta'ajjib daga wanda yayi mamaki ya zama sababi ya boyu gare shi to idan abin ya faru ba tare da ya san sababin faruwar sa ba fa yandahishu lahu to sai kidime yayi mamaki wa yasta'zimuhu girmama abin ya bashi mamaki to wannan nau'i na mamaki korarre ne ga Allah subhanahu wataala an gane wannan yanzu kamar kai idan wani yazo irin masu saddabaran nan ka fiho kunnan bishiya kunnan ice sai ka bashi jimfi a hannunsa da ya jima kadan ya bude sai ka ga ya zama kudi ya zama dala 100 zaka yi mamaki ko ba zaka yi me yasa kai mamaki saboda baka san sababin faruwar abun ba ya akai haka ya faru wannan shi baka mamaki ya akai hakan ya faru amma inda ka san yanda aka yi ba za ka yi mamaki ba su masu saddabaran da ya san su sun san yanda suke yi su yi saddabaro ai abun baya ba su mamaki amma kai da baka san ya akai ba kuma gashi abun ya faru baka san sababin faruwarsa ba sai abun ya baka mamaki to shi Allah irin wannan mamakin korarre ne gare shi dan bayani bai a ce wani abu ya faru Allah bai san sababin faruwar sa ba akwai nau'i na biyu wanda shine hurubu shay'i an ma'ruf shine abu ya fita daga abin yanda aka saba wani abu ya fita daga yanda aka saba tare da ilimin ne mamakin wanda zai mamaki yana da ilimi yana da masaniya akan abu amma me ya bada mamaki abin ya bambanta da yadda aka saba gani yanda aka sani al'adan saurayi shine giggiwa da bibiyar sha'awa da san zuciya da morewa da wargi da shagala da sauransu wannan shine al'adar abinda aka sani na al'adar matashi sha'awa tana motsa shi ga ƙarfin ƙuruciya ga kaza amma sai a samu ga wani saurayi ya maida hankali ga ibada saurayi ne matashi amma bai da wani aiki sai ibada masallaci kaza duk wannan giggiwa na samari babu ruwan shi da wannan kaga wannan wani abu ne ya faru wanda bai saba faruwa ba wani abu ne ya faru wanda yake ba haka aka saba gani ba to irin wannan yakan bayar da mamaki to irin wannan mamakin shine Allah yake sifata kansa da shi anan shi ma kuma mamaki ne irin wanda ya dace da jalalarsa ba irin wanda dan adam yake yi ba to Allah ana sifata shi bil ajab da wannan sifa ta mamaki kamar yanda halitta shi ma ana cewa ne yayi mamaki amma dai akwai bambanci tsakanin nau'ukan mamakin guda biyu sabuwa da tazo a hadisin abinda laysa lahu sabuwa lafazin as-sabwa shine al-mailu ila ash-shahawati wal mustalizat karkata zuwa ga sha'awa da abubuwa da suke dadada zuciya ko kuma suke dadada abin nan abinda ake jin dadin sa abubuwa da suke dadada rai sai mutum ya karkata zuwa ga wannan da abubuwa na sha'awa wannan shine sabuwa mutum ya karkata zuwa ga wannan shine sabuwa domin al'ada ce ta saurayi saboda karfin kuruciya da yake da shi da karfin sha'awa zaka yana karkata zuwa ga sha'awa daga fala da wargi da kokarin bibiyar abubuwa na jin dadin duniya to idan samartaka yazo da sabanin wannan aka ga mutum bai da irin wannan karkata zuwa ga wannan abubuwa ya fuskanci ibada ga dangaren to wannan yakan bayar da mamaki domin abin da yazo da shi ko abin da ya faru da shi abin mamaki kun gane wannan kamar yadda yazo a wani hadisi mutum bakwai din nan wanda Allah zai sa su cikin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah a ranar gobe kiyama mutum bakwai ne daga cikin su sai ya ce shabban na shafi ibadatillahi subhanahu wataala da saurayin da ya tashi a cikin bautar Allah subhanahu tun tashin shi a cikin bautar Allah ya tashi wani bangare ne na hadisin Abu Huraira Imamu Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi to kasancewar sa ya fita daga wato abu taur na samartaka abubuwa da aka san yana faruwa da samari da rinjayar sha'awa sha'awa bata rinjaye shi ba aka ga ya mai da hankali ya saba da ibada to wannan sai zama wani abin mamaki sai zama abin mamaki ga kowa wannan sai zama abin mamaki kuma abu ne da zai nuni zuwa ga karfin imaninsa saboda karfin imaninsa har yarin jayi sha'awarsa har yarin jayi karfin sha'awar da take tashi take motsa masa da sauran abubuwa irin wannan da samari da suke kewaye da shi suna yin abubuwan da suke yi shi yana kallo amma ba zai ce kai bari ya biye musu ba shi ya mai da hankali akan ibadarsa to wannan dalili ne da yake nuna karfin imaninsa kamar yanda tsoho wanda yake dacci zo ya manyanta shekaru sun ja idan aka ga yana karkata zuwa ga sha'awa dalaladiya ta dauke shi yana nitsewa cikin abubuwa na sha'awa shine bibiyar mata bibiyar shaye-shaye wasanni raye-raye kuma ya tsufa wannan zai bada mamaki ko ba zai bada mamaki zai bada mamaki domin yana cikin shekarun da bai dace a same shi da waɗannan abubuwan ba aga yana karkata zuwa ga sha'awa yana karkata yana bibiyar ɗan mata yana kaza saboda ya tsufa to abkawarsa cikin haram sai zama dalili akan raunin imaninsa lalle wannan tsofan yana da raunin imani ba wai sha'awa bace take sa shi yayi wannan abu alama ce ta ya saba da abun har ya zane masa jiki ya zane masa dabi'a ko da sha'awa ko ba sha'awa zai je ya aikata saboda ya riga ya saba da saban Allah ya zane masa jiki wannan alama ce da take nuna raunin imaninsa shi yasa yazo a cikin hadisi cewa mutanen da Allah ba zai musu magana ba a ranar gobe kiyama ba zai tsarkake su ba zai kalle su ba kuma suna da azaba mai radadi ce daga cikin su mutum uku ne akwai Ash-Shaykhu Zani tsoho mazinaci Imam Ahmad ya fitar da hadisin Muslim daga Abi Huraira abinnan daga Abi Huraira a watarwa yazo da Ushaymitun Zani wato dan tsoho wanda yake mazinaci a wata ruwayar Imam al-Tabarani a cikin Mu'jam al-Kabir hadisin Salman wanda suka ruwaito shi ana yin hujja da su a cikin hadisi a cikin wato abin nan as-sahih wanda yazo da lafazin Ushaymitun Zani Ushaymit tasdiri ne na Ashmat Ashmat kuma shine at-tasdir lit-tahqiq an kira shi da Ashmat aka yi masa tasgiri littafin dan a wulakanta masa ce Ushaymitun wato dan tsoho an gane tsoho ko kuma wanda hurhura ta fara feso masa shine Ushaymit an gane in aka ce al-Ashmat shine al-muqtalitu sawadu sha'rihi bi bayad ash-sha'b bayad ash-shaybi shine wanda bakin gashin sa ya cakudu da farin furfura kun gane bakin gashin sa ya cakudu da fari na furfura in ga bude kai zaka ga akwai wani gashi baki akwai fari da mutu furfura duka ta fi so masa wannan shi aka ce al-ashmat to shi wannan da aka zo sai aka yi tasgiri aka ce ushaymitun wato tsoho amma wato dan tsoho wanda yake mazinaci domin abinda aka saba mutumin da yake irin wannan shekaru nashi to yakan fuskanci ibada ne ya rabu da abubuwa na sha'awa amma idan aka ga ya bar ibada ya karkata zuwa ga sha'awoyi to ya fita daga yanda aka saba sai zama zunubin sa yafi na matashi girma zunubin sa yafi na saurayi girma shi yasa ma aka ce in mai aure ne yayi zina a jefe shi in saurayi ne ayi masa bulala domin shi saurayin karfin sha'awa yana tunkuɗa shi zuwa ga yayi zina amma shi mai aure yana da inda zai biya bukatar sa tsoho kuma bai da karfin sha'awar da zai tunkuɗa shi zuwa ga yayi zina in kaga yana yi to kaga wani ya nuna abu ne da yake ya riga ya saba ya zane masa jiki kuma akwai raunin imani tare da shi saboda babu karfin sha'awa tare da shi me yasa yake yi saboda mutum ne mai son sabon Allah ya saba da sabon Allah shi yasa yake karkata zuwa gare shi to sai zunubin sa yafi na yaro girma ko gane wannan sai zunubin sa yafi na matashi girma to abin da yake faruwa dai wannan hadisin a cikin sa akwai tabbatarwa Allah sifa ta al-ajab sifa ta mamaki Allah yana mamaki daga wasu daga cikin halittunsa yana mamakin wasu daga cikin halittunsa kuma yana mamakin wasu daga cikin ayyuka kamar yanda halitta ma yana mamaki Allah ya sifata ko ya dangantawa manzon Allah mamaki to in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban fa inna la fi khalqin jadid yace idan har kana mamaki to ai abin mamaki shine fadar su yanzu idan mun kasance turbaya mun kasance ƙasa a inna la fi khalqin jadid yanzu za a sake mayar da mu wata halitta sabuwa wannan abin mamaki kai da aka yi ka babu yanzu dan ka zama ƙasa za a kasa mai da ka to kaga sai Allah ya sifata annabin sa cewa yana mamaki haka kuma ya sifata kansa cewa yana mamaki kamar da zo a wannan hadisi tare cewa akwai bambanci tsakanin mamakin ubangiji da kuma na halitta wannan shine kadai abin da zaka faɗa amma in ka zo fassarawa zaka fassara shi da mamaki wannan shine aqida ta magabata duk wanda zai zo yi tawili ya faɗi wani abu wanda ba wannan ba to bai da dalili ko bai da magabaci akan wannan ko bai da hujja da yasa yi haka bai da dalili bai da hujja sai abin da ya dogara da shi na hankalinsa wa qawluhu da kuma fadin sa yadhaku Allahu ila rajulain qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulan al-janna yace yadhaku Allahu ila rajulain Allah yana yin dariya zuwa ga mutum biyu zuwa ga wasu mazaje guda biyu qatala ahaduhuma al-akhar daya daga cikin biyun ya kashe daya thumma yadkhulan al-janna sannan kuma su duka biyun su shiga al-janna Imam Ahmad ya fitar da hadisin a musnad dinsa Imam al-Bukhari ya fitar da shi da lamba ta 2826 Muslim da lamba ta 1890 ya kawo shi shine na 128 a babu da hadisin yazo wannan ya nuna cewa ubangiji yana ne yana dariya kamar yanda yazo a wannan hadisin manzon Allah yake bayar da labari yace yadhaku Allahu ila rajulain Allah yana yin dariya zuwa ga mutum biyu zuwa ga mazaje guda biyu da ɗaya kashi ɗaya kuma duka biyun za su shiga aljanna kaga a ciki akwai sifata Allah da me da dariya abinda zaka ce ai shi ma halitta yana dariya amma akwai bambanci tsakanin dariyar ubangiji da na kuma halitta nan manzon Allah yace Allah yana yin dariya zuwa ga mazaje guda biyu da ɗaya zai kashi ɗaya kuma duka biyun za su shiga aljanna me ake nufi da wannan masu tafsiri suka ce hakan zai faru ne ta yadda shi wanda zai kisan zai kashe wancan din ne a lokacin da ake yaki shi wannan kafiri ne wancan ko musulmi ne to sai wannan kafirin sai ya kashe musulmin sai ya kashe me wancan muminin shi muminin idan an kashe shi kaga yayi mutuwar shahada zai shiga aljanna shi kuma kafirin da ya kashe wancan mumin daga baya kuma sai ya tuba Allah ya karbi tuban sa ya musulunta ya tuba sai ya musulunta ya tuba Allah ya karbi tuban sa sai ya shiga aljanna tuban sa shine ya musulunta domin tuban kafiri shine ya musulunta ko yace Allah na tuba wannan ba tuba bane tubansa shine ya musulunta da ka sai ya tuba ma'ana ya musulunta to sai Allah ya karbi tubansa shi ma sai ya shiga aljanna sai Allah ya hada shi da shi da wanda ya kashe a cikin aljanna me yasa saboda ya musulunta to kaga wannan dalili ne da yake nuna Allah subhanahu wataala yana yin dariya kuma da nassin hadisin manzo Allah wanda yake tabbatacce Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi da wasu daga cikin malaman hadisi wannan idan yazo zai ce maka in kace Allah yana dariya ka sifata shi da me da halitta to kai ne ka sifata kai ne ka kamanta ka kamanta shi da halitta kai ne ka kamanta shi yasa duk wanda zai yi ta'tili ko yayi tawili sai ya tashbihi sannan sannan daga baya sai ya dawo sai ya kore ko yayi tawili amma tun farko inda baka kamanta ba to ba za ka yi tunanin korewa ba in ka dauka shi sifa ce da ta dace da Allah wanda ba ta kama da na halitta shikenan ka huta da wannan duk wani abin da zaka zo ka faɗa wanda ba dariya ba to baka da dalili akai baka da magabaci sai da mutum kawai ya dogara ne da hankalinsa da maganganun ɗan falsafa da ahlul kalam wanda suka zo suka gurɓatawa wasu daga cikin musulmi tunani har su shiga nan bai dace a sifata Allah da kaza wanda kuma shi ya sifata kansa da wannan abu manzonsa ya sifata shi da shi wannan ba daidai bane malai yace fa haza wama ashbahu yace to wannan abin da muka faɗa wama ashbahu da abin da ya kama da shi mimma sahha sanaduhu daga irin abin da isnadinsa ya inganta me yake nufi da haza ma'ana waɗannan hadisai da muka ambata wanda suke ɗauke da waɗannan sifofi da muka ambata yace da abin da ya kama da wannan na wasu hadisai na daban wanda ba mu kawo ba wanda a cikin su akwai bayanin sifofin Allah daga cikin irin nassoshin da suka inganta isnadin su ya inganta domin dole ne sai isnadin hadisi ya inganta kafin a tabbatar da abin da yazo a ciki na sifa shi kuma hadisi ingantacce shine hadisin da adali ya ruwaito wanda yake da cikakken harda shi ma ya ruwaito daga wani irin sa tun daga farkon isnadi har karshen sa tare da kubuta daga shuzuzi da kuma illoli awwalu hasahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashizza aw yu'al irwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi zuwa karshe ka wannan mai baikuniya ya fada sahihi shine wanda zai rawaito shi adali ne sannan mai cikakkiyar harda shi ma ya rawaito daga wani irin sa su kasance haka a isnadin tun farko har karshe kuma hadisin ya kubuta daga shuzuzi ya kuma kubuta daga mai illa an illatul qadi'a ku kuma karatu na musalahul hadis za ku ji me ake nufi da shuzuzi me ake nufi da ilal to wannan shi ake cewa hadisi sahihi wanda ya cika wa'annan sharuɗa guda biyar to idan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin sa ya zanto akwai wata sifa daga cikin sifofin Allah ko wani labari da aka bayar game da Ubangiji ya zama wajibi a yi imani da wannan hadisin ko a yi imani da wannan abin da ya zo a hadisin sannan a kudurce shi a zuciya sawa'un hadisin ya zo ta hanyar tawaturi ko ya zo ta hanyar ahad ne ko ta hanyar tawaturi ya zo ko ta hanyar ahad domin yana fa'idantar da ilimi na yaqini ba kamar yadda ahadud dalal suke cewa khabarul ahad wa law sahha yufidu dhann wai suke cewa shi khabar na ahad in dai hadisi bai zo ta hanyar tawaturi ba bai tawaturi duka kuma karatu na musalul hadis shine hadisi yazo ta hanyar da yawa mutane da yawa sai da ba za su iya hada baki akan ƙarya ba suke cewa ba in dai ba ta irin wannan hanyar hadisi yazo ba to ba za su tabbatar da aqida da shi ba suka ce amma wanda duk hadisin da yazo ta hanyar ahad daidaiku wanda bai kai haddi na tawaturi ba to walau sahha suka ce koda ya inganta yufidu dhann yana fa'idantar da zato ne a wajensu ne suke nufi da zato kaza to sarari karatun mu na istiqama inda suka mayar da fiqhu suka sashi a babi na zace zace shine karatun da muka yi tai wajen sati 4 ko 5 to fadar wannan kaga ta kudewar tunani saboda tunanin su ya riga ya garwaye da ilmul kalam da ilmul mantaq yan mantaki da ahlul kalam su ne suka zo suka garwaye tunanin mutane da irin wannan tunanin cewa labari indai ba ya zo ta hanyar gangan ko ba to bai kamata a tabbatar wa Allah sifa da shi ba bai kamata a tabbatar da wani abu na aqida da shi ba domin inda suna da cikakken cikakkiyar fahimta suna da cikakken imani to da ba za su faɗi wannan magana ba game da hadisan manzon Allah duk wanda ya san ta hanyar da hadisan manzon Allah suke zuwa to ba zai faɗi wannan ba dan kalaka to da zai ci shi bai yadda da hadisai ma gaba ɗayan sa ba abin da yake nuna jahilcin sa to kuma waye da Qur'ani Qur'ani ta wace hanya yazo hanyar sahabbai ko shi ya jiyo shi daga bakin manzon Allah sahabban ne suka zo da Qur'anin nan sahabban da suka kawo Qur'anin kuma su suka kawo hadisan da suka ce kai kai da Qur'ani amma baka yadda da hadisai ba kuma alhali duk ta hanya ɗaya biyu sahabban da suka zo da shi su suka zo da Qur'ani su suka zo da hadisan to haka wanda zai ware wasu ya ce wannan khabarul ahad ne ba za mu yadda da su ba waɗannan su za mu yadda da su ko kaza duk wannan abin da yake janyo wannan takuduwar tunani da ilmul kalam da kuma raunin imani amma hadisin manzon Allah duk wanda ya san ta hanyar da ake ruwaito shi in aka ce wannan hadisi ya inganta ba zai tsaya yana wannan bazangunin ba amma duk hadisin da isnadin sa bai inganta ba kaga wannan da'ifi ne da'ifi ne mutanen da idan suka ce hadisi hadisi suna kasa shi gida biyu ne kawai da sahihi da da'ifi malaman da malaman farko suna kasa hadisi gida biyu ne daga sahihi sai da'ifi hatta hadisin da muke kiran sa hasanun a yanzu suna sa shi ne karkashin kaso na sahihi yana shiga karkashin sahihi hatta hadisin da ayo ake ce masa hasan to yana shiga karkashin sahihi a wajen su to amma a yanzu muna jin kasuwar hadisi gida uku ne in kana karanta littattafan mustalahul hadis zaka ga ana kasa hadisi gida uku akwai hasanun abin nan sahihun akwai hasanun akwai da'if akwai hadisi sahihi akwai hadisi hasan akwai hadisi da'if wannan ya faru ne a zamanin wanda malaman hadisi da suka biyo bayan na farkon har ma wasu malamai suke cewa farkon wanda ya fara kasa hadisi gida uku shine Imam at-Tirmidhi shi ya fara hadisi sahihi hadisi hasan hadisi da'ifi amma in ba haka ba mutanen da a wajen su hadisi yana kasuwa gida biyu ne malaman da daga sahihi sai da'ifi hatta hasan yana shiga cikin sahihi to shi hadisi da'ifi baya shiga babi na aqida hadisi da'ifi baya shiga babi na aqida sai fa idan akwai wasu dalilai na daban da suke karfafar sa sai fa idan akwai wasu dalilai na daban da za a danganta shi zuwa gare su wanda za su karfafe shi ya zama su ne madogaran ba wannan da'ifin hadisin ba da wani zai iya cewa ai wa'innan hadisan da malam ya ambata a cikin su akwai masu rauni kamar hadisin mamaki da muka ambata ai na yi bayani akan cewa isnadan da yazo da su suna da rauni amma in ka har hada za su kai matakin hadisin hasanun da ghairi mun gane amma ai akwai wasu dalilai da muka kawo hadda ayan Qur'ani hadda ayan Qur'ani bal ajibta wa yaskharun akwai kira'ar bal ajibtu wa yaskharun kaga tana karfafar sa akwai wani hadisi da muka kawo bayan shi kuma akwai hadisi da yawa wanda suke zo da wannan kalma ta mamaki to hadisin zai karfafu da waɗannan dalilan da haka shi wannan hadisin da mawallafin ya ambata yana da wasu dalilai da suke karfafar sa shi kansa kuma akwai malaman da suka inganta shi ya kai matakin hasan da ghairi amma idan hadisi ya zo da'ifi kuma ba wani dalili da yake karfafar sa to kaga ba za a tabbatar da aqidar shi ba hadisi da'ifi wanda baya shiga karkashin wani asali sahihi to ba zai aiki da shi ba amma ya ka samu hadisi da'ifi amma yana shiga karkashin wani asali sahihi to wanda suka ce yusta'nasu bi ana kafa hujja da shi amma in ba haka ba to ba za a kafa hujja da shi ba a babun aqida hatta a sauran babuka malaman sun yi sabani bisa magana mafi karfi ba a kafa ba a hujja da hadisi da'ifi mutlaqan kusan shine magana wadda take mafi karfi to anan sai malai yake cewa fa haza wa ma ashbahuhu mimma sahha sanaduhu to wannan hadisin da abin da ya kama da shi daga cikin hadisan da hadisin da sanadin sa ya inganta wa uddilat ruwatuhu sannan aka adalantar da marwaitansa ma'ana marwaitan da suka zo a ciki suka zanto adilai ne malaman jarhu wa ta'dil suka tabbatar da cewa wa'annan mazajan adalai ne shine wa uddilat ruwatu aka adalantar da marwaitansa to kaga wannan hadisin zai shiga cikin jimillar hadisai ingantattu domin hadisi baya zama ingantacce illa idza uddilat ruwatu sai fa idan marwaitansa sun zama adalai an adalantar da su to wannan jumla da ya kawo kamar tana akkada jumlar farko ne ba wata sabuwar jumla bace kamar da yace fa haza wa ma ashbahu mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu wannan tana karfafa jumlar da ta gabata domin tasfiya wato abin nan tasfihul isnad inganta isnadi hadis ya isnadi ya zama ingantacce sharuɗa ne zai cika daga cikin sharuɗan akwai adalantar da marwaita yarwihi adlun dabitun an muslimi ya zama adali ne zai ruwaice shi wanda yake da cikakkiyar harda daga irinsa adali mai cikakkiyar harda ta wannan sai zama ta'kidi ne kawai karfa wato taukidi ne na abin da ya gabata to duk hadisin da ya zo ta irin wannan hanyar isnadinsa ya inganta to nu'minu bihi muka yi imani da shi wala narudduhu ba ma mayar da shi ba ma mayar da shi mu ce ya ci karo da hankali ko ya ci karo da ka'ida kaza 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 wala najhaduhu kuma ba ma ja'in ja da shi muka yi imani da shi mu kudirce shi a zuciya ba ma mayar da shi sabanin ahlul dalal wadanda suke mayar da hadisi da yawa da suka inganta daga manzon Allah su ce innahu la yufidul ilm shi saboda hadisin baya fa'idantar da ilimi me yasa suka faɗa haka bina'an ala qawaidihim almantaqiyya alkalamiyya gini akan ka'idodin su na mantaki gini akan ka'idodin su na ilmul kalam sai su yi watsi da hadisai da yawa da suka inganta daga manzon Allah su ce baya fa'idantar da ilimi to mu ba ma yin irin aikin su muna barranta daga irin wannan aiki nasu imani muke yi da duk hadisin da ya inganta daga manzon Allah mu kudurce abinda hadisin yake nuni zuwa gare shi ba ma mayar da shi kamar yadda waɗannan suke mayarwa su yi watsi da hadisin ko abinda ya kama da haka sannan ba ma ja'ija da abinda ya zo a ciki ba ma jayayya da shi jayayya misali kamar a kore abinda hadisin yake nufi a kore abinda hadisin yake nuni zuwa gare shi na sunaye ko sifofi a ce wannan suna da ya zo ba za mu tabbatar wa Allah ba wannan sifar da ta zo a cikin wannan ba za mu tabbatar wa Allah ita ba saboda in mun yi haka mun kamanta shi da kaza ko ba ma yi wannan ba ma korewa ba ma kore abinda hadisin ya yi nuni zuwa gare shi na sunayen Allah da sifofinsa bal mukan tabbatar da abinda hadisin ya tabbatar kamar yadda Allah ya tabbatar manzansa ya tabbatar haka mu ma muke tabbatarwa ba ma korewa ba ma tawili wanda kuma wannan shine wajibi akan kowane musulmi al-iman wa at-taslim wa al-inqiyad imani da sallamawa da jaruwa game lima sahha anillahi wa rasulih ga duk abin da ya inganta daga Allah da manzansa abin da yake wajibi akan musulmi ya yi imani ya sallama ya jawo kada ya shigar da hankalinsa da tunaninsa ya rika fito na fito da wannan ko ya shigar da wasu shakkokinsa a ciki ya rika shakka anya ko zamu ce Allah yana da kaza ko kuma ya karbi maganganun fatattun mutane ahlul kalam ya kwaso shubuhohinsu ya ce zai gwara da abin da ya zo na maganan Allah da manzansa wanda ya inganta maganan wato hadisan manzan Allah wanda suka inganta ya ɗauko maganganun ahlul kalam ko ya ɗauko maganganun asha'ira ko wasu duk ahlul kalam din ne asha'ira din duka ai ahlul kalam din ne duk ilmul kalam din ne mai yadda su suke ta yin wannan abubuwan da suke to ba a waiwayin irin wa'annan sallamawa ake abinda Allah ya tabbatar kai baka da zabi abinda manzo Allah ya tabbatar baka da zabi kuma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baya kasancewa ga wani mu'mini in dai mu'minin ne wala mu'minatin komi mu'mina mace in dai mu'minar ce da gaske idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim idan mun suna da wani zabi na daga al'amarinsu ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا duk wanda ya saba ma Allah da manzansa to hakika ya bata ya kace bata mabayyani ahzab ayat 36 dan haka al madaru ala thubuti sihha duk inda za a je a zagaya a zagayo abinda za a tsaya a kansa shine a tabbatar da cewa hadisin ya inganta cikin a tabbatar da cewa hadisin ya inganta to duk abinda ya tabbata daga manzon Allah ya zama wajibi a yi imani da shi ya zama wajibi a karbe shi a tabbatar da shi a yi aiki da shi ba tare da taraddudi ba ba tare da tawakkufi ba ba tare da waiwaye zuwa ga abinda ahlud dalal suka faɗa ba a ruwanka da waiwaye manzon Allah ya ce kaza ka ce kaza shikenan ka wuce gurin wannan shine zaman kowane musulmi mu'mini lafiya amma kana kutsa tunaninka to wannan shikenan ka debo ruwan dafa kanka Allah yake yi mala yace wala na ta'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu zahirahu yace wala na ta'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu zahirahu yace ba ma yin ta'wilin sa ta'wilin abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma abinda ya tabbata daga Allah ko tabbata daga hadisan manzon Allah ingantattu ba ma yin ta'wilin sa bi ta'wilin yukhalifu zahirahu da wani ta'wilin da yake saba wa zahirin sa ina wannan shine maganar Ibn Qudama ba ma yin wannan domin masu ta'wili waɗanda suke saba wa abin da ya tabbata daga Allah da manzansa aikin su ɗayan biyu ne ko dai su mayar da abin dalilin da yazo din su yi watsi da shi su mayar da shi su yi raddin sa su ki karba ko kuma su ki karba imma ar-radd wa adam al-qabul ko dai su mayar su ki karba wa imma al-isbat ma at-ta'wil ko kuma su tabbatar su yi ta'wili ɗayan biyu ne ko dai su mayar da abin su yi watsi da shi kamar da mu'tazilawa suke yi jahamiya abinnan yan kala katu su yi watsi da abin gaba ɗaya kwata-kwata su musu yadda da abin ba kuma gashi ya inganta wannan hanya ta farko da suke bi kenan to kai watsi da abu kaga dai ba za ka yi hujja da shi ba ko kuma hanya ta biyu ka tabbatar da shi kace eh ya inganta dole Buhari da Muslim ne mun yadda ya inganta amma in yazo wajen bayar da ma'anar sai ya tawili sai ki bashi ma'anar sa ta zahiri to shine ne yace wala na ta'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu zahiru na baya korewa suke shi kuma wannan yace ba za mu yi ta'wilin sa ba da ta'wilin da ya saba wa zahirin sa ta'wili su ahlut ta'wil idan suka kasa watsi da nassin su mayar da shi suka duba duk wata hanya da za su kawo ma nassin illa yaki illatuwa an shiga ta nan yaki an yi nan yaki ana ta kokarin sai an launa shi ta kowace hanya ya ki raunanuwa to sai su bar wannan sai su to mun yarda mun yarda ya inganta to sai su karkata zuwa mai zuwa ga ta'wili ta'wili kuma shine sarfun lafzi amma ma'anahu sahih ila ma'ana ghay wa ila ma'ana akhar ghayr sahih wato ghayr sahih in aka ce ta'wili shine sarfun lafzi amma ma'anahu sahih karkatar da lafazi daga ma'anansu wanda yake ingantacce ila ma'ana akhar ghayri sahih zuwa ga wata ma'ana ta daban wadda ba ingantacciya ba to sai su karkatar da nassoshi daga zahirinsu su kai su zuwa ga wata ma'ana ta daban misali a baya ai mun faɗa sun ce hannu ma'anarsa kudura ai mun faɗa da muka biyo ta kan aya bal yadahu mabsutatan suka ce hannu ana nufin kudura da muka zo maganan fuska suka ce ana nufin zati ana nufin zatin Allah da muka zo maganan istiwa'i suka ce ma'anan sa al-isti'la da shi zai zo nan gaba suka ce ma'anan istiwa'i shine al-isti'la me yasa saboda ba sa iya mai da wa'innan nassoshin domin nassi ne na al-qur'ani ya ambaci bal yadahu mabsutatan yace wa yabqa wajhu rabbika yace ar-rahmanu 'alal arshi istawa wa'annan nassoshin ba sa mai ruwa ba hadisi bane bana kana a ce bai inganta ba ko a ce khabarul ahad ne ko kaza aya ce ta qur'ani tunda ba sa iya mayar da wa'annan nassoshin ko su yi watsi da su sai suka tabbatar da su saboda nassoshi ne tabbatattu a cikin al-qur'ani akwai ire-iren su kuma a cikin sunna to sai suka karkata zuwa ga mai zuwa ga tawili to ahlus sunna ba sa yin wannan shi yasa ibn qudama da yake yana kan aqida ta ahlus sunna aqida ka salaf yace wala nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu zahirahu wala nushabbihuhu bi sifatil makhluqin kuma ba ma kamanta shi da sifofi na halitta wannan ita ce tawaga ta uku wannan ita ce tawaga ta uku tawaga uku ya ambata in kun lura tawaga ta farko wato a tawaga ta farko sune waɗanda suke mayarwa shine yace mu'minu bihi wala narudduhu wala najhaduhu kun gane wannan wannan yana rabbi ne ga wata tawaga da su suke mayar da nassoshin wanda suka inganta su yi jayayya da su kamar jahamiyya mu'tazila da sauransu su mayarwa suke su yi watsi da nassin su yardi akan sa ce ba su yarda da shi ba khabarul ahad ne ko su ce kaza ne ko kaza ko kaza shi ta ja'in ja da shi to mu ahlus sunna ba mu yin wannan inji wannan malama kun fahimta hanya ta biyu shine hanyar yan tawili shi ma ya kore wannan to wala nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu sahirahu ba mu yin tawilin wa'innan nusus da suka inganta aka addalar da wanda suka ruwaito su to ba mu yin tawilin su da tawilin da ya saba wa zahirin su sai hanya ta uku wala nushabbihuhu bi sifatil makhluqin sannan ba ma kamanta shi Allah subhanahu wa ta'ala da sifofin halitta domin akwai al-mushabbiha masu kamantawa la narudduhu wala nu'awwiluhu wala nushabbihuhu ba ma mayarwa ba ma tawili ba ma kamantawa ba ma yin tashbihi kamar yadda wannan ta'ifa din wanda su ma suna daga cikin ahlud dalal sai su tabbatar da nassin ba ruwansu da cewa ya tabbata bai tabbata ba mu yi ta kuma ba ruwansu da tawili me ma'anan da ta zo a ciki mu yi tawili ko kar mu yi tawili su kawai duk abin da ya zo a ciki to za su tabbatar da shi kamar irin nasu na halitta yace Allah yana magana da mu ne da abin da za mu fahimta za ka abin da muke fahimta in yace hannu to irin namu an gane in yace fuska to irin tamu da haka mu abinda muke fahimta kenan da haka abinda zamu tabbatar kenan wannan su ake kira al-mushabbiha ana kiran su al-mushabbiha ana kiran su kuma al-mumaththila wanda suke kamanta Allah da halittarsa to wannan shi ma mazhabun ne batilun mazhabi ne wanda yake lalatacce kamar mazhabin ahlut ta'til yanda ka sanna ahlut ta'til da ahlut ta'wil mazhab ne batil to shi ma wannan batil ne akwai wani mazhabin da malamin bai ambata ba anan sune al-mufawwida masu fawwalawa su ba za su kore nassin ba za su jayayya da nassin ba ba za su yi tawilin sa ba ba za su kamanta ba sai da su ce mun fawwala ma'anar mun tabbatar da lafazin mun fawwala ma'anar mun tabbatar da lafazin amma ma'anar mun fawwala daka ba za mu ce kaza ba ba za mu ce kaza ba ma'anar mun fawwala kawai ahli tafwid to shi ma wannan Ibn Taymiyyah yake cewa ai ma sun fi sauran bacewa ai gara ma sauran da wa'innan ahlut tafwid kuma tashin adalci akwai masu danganta mazhabus salaf shine tafwidi akwai masu kokarin danganta wannan da mazhabin salaf wanda yayi raddi akan wannan a cikin littafin sa fatawul hamawiyya ya karyata wannan magana to mazhabi wanda yake kan gaskiya shine tabbatar da wa'innan sifofin da lafazinsu da ma'anoninsu a tabbatar da lafazin a tabbatar da ma'anar ba tare da tawili ba korewa ba ba tare da tawili ba ba tare da tashbihi ba ko ba tare da tafwidi ba fawwalawa ba a fawwalawa sai dai a tabbatar da ma'anar wannan shine mazhabu ahli al-haqqi shine tafarkin mutanen gaskiya dalilin su kuma shine fadin Allah laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi Allah ba abin da yake yin kama da shi kuma shi mai ji ne mai gani suratul shura aya ta 11 kaga sai Allah ya korewa kansa kamantacce ne da halittarsa kuma ya tabbatarwa kansa ji da gani tare da cewa halittunsa ma suna ji suna gani to wannan ya nuna ashe jinsa da ganinsa ba irin nasu bane kuma ya nuna cewa ana tabbatarwa Allah irin abin da aka tabbatarwa halitta shi da kansa ya tabbatarwa Allah ji da gani inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira ya tabbatarwa Allah dan halittarsa ji da gani kuma nan ma ya tabbatarwa kansa ji da gani yace huwa as-sami'ul basir bayan kuma yace laysa kamislihi shay'un wannan sai mun cewa ashe ana tabbatarwa Allah duk wata sifar da ya tabbatarwa kansa sai dai a kore ta da kamantacceniya da na halitta yace fala tadribu lillahi al-amsal kada ku bugawa Allah wani misali kada ku musalta Allah da wani abu kada ku bugawa Allah kada ku musalta Allah ko tabbatarwa Allah wani makamanci a wata aya yace walam yakul lahu kufuwan ahad shi Allah ba wani tamka a gare shi ba wani kufi'i ko musawi ko wani musawiyan lahu wato ba wani mukafi'an ko musawiyan a gare shi wani mai zama wato daidai ɗinsa ko kufi'insa tsaransa a wani guri yace hal ta'lamu lahu samiya shin ka san takwara ga Allah mana ka san wani da ya cancanci suna irin na Allah bisa ga hakikanin sunan da kamantacce ne ya da hakikani da komai ya zama yayi sunan su yayi kama da na Allah ka san wannan babu shi fala taj'alu lillahi andalan kar ku sanya wa Allah kishiyoyi al andal sunan al ashbahu wan nuzara makamanta da tsaraku kar ku yi wannan a cikin ibada kar ku yi wannan a cikin al asma kar ku yi wannan a cikin as sifat asma'ihi wa sifatihi kar ku yi wannan a cikin af'alihi ayyukansa wala taj'alu lillahi andadan la fi ibadatihi kar ku sa masa kishiyoyi a cikin ibadarsa wala fi asma'ihi kar ku sa a cikin sunayensa wala fi sifatihi kar ku sa a cikin sifofinsa wala fi af'alihi kuma kar ku sa masa abokanan tarayya kishiyoyi a cikin ayyukansa shi Allah bai da shabihi bai da wani makamanci bi washin minal wujuh da wata fuska daga cikin fuskoki na kamantacce ne to su mushabbiha suna tabbatar da dalilan ba sa tawilin su amma sai suka ƙara wani abu shine tabbatar da sifar irin bisa wato tabbatar da ita kamar sifa irin na halitta sai suka yi gulwi har suka kamanta Allah da halittarsa don haka wannan mazhabi ne wanda yake lalatacce wanda kuma kaga ya zama kishiya ga mu'attila da mu kishi da al-mu'attila wanda suke korewa gaba daya kowanne daga cici qaulun ne alallahi bila ilm fada ne ga Allah ba tare da ilimi ba kowace tawaga guda biyu mu'attila din da mu'awwila din da mushabbiha din da al-mufawwida duka maganganun su maganganu ne na bata wanda ba su da dalili akan wannan kowane bangare ayan nan ita kadai take masa raddi المؤطلة ليس كمثله شيء شيء كمسرد كنت بذا متبتر وأن لا صفة كذا بدا أمني هكا من كما انتاشي ده لتا ثم تموك ألا يأتي ليس كمثله شيء هذا مغانا تاكاري سوكب المشبه نكي سنجوا المشبه هذا سكي كما انت ألا ده لتا ثم تشي ألا يأتي ليس كمثله شيء لكن تشي وألا ينا ركذا إلم ناكو ونباري ديباني me yasa dan ya kore yace laysa ka mislihi shay'un cewa ai mu yana magana da mu ne da abin da muke fahimta da haka tunda yace hannu za mu ce hannu irin namu za mu ce a'a me dalili laysa ka mislihi shay'un ba abin da yake yin kama da shi to ku kuma da kuka ce za a kore masa duk wata sifa da tayi kama da na halitta za mu kore mu tawili ko mu kore ko mu ta'tili ko mu tawili za mu muku rabbi da fadin sa wa huwa as-sami'ul basir kuma shi Allah mai ji ne mai gani bayan ya tabbatarwa halittarsa ji da gani kuma ya tabbatarwa kansa wanda ya nuna cewa ana tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa ba za a kore ba ba za a yi tawil dake yace la nushabbihuhu bi sifatil makhluqin wala bi simatil muhdathin haka kuma ba za mu kamanta shi ba da siffofi na ababan halitta al muhdath shine abin da yake ya faru bayan da babu shi kalmar as-simat shine as-sifat wal khasa'is al muhdathun kuma sune al mukhlaqun al makhluqun halittu da Allah ya halitta domin kowane makhluq muhdath ne duk wani abu da Allah ya halitta muhdathun ne muhdathun ne ba'da an lam yakun ya kasance ne bayan da babu shi to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ma kamanta shi da siffofin halitta la nushabbihu sifatil lahi bi sifatil makhluqi ba ma kamanta siffofin Allah da siffofin halitta wala bi simatil muhdathin ko kuma mu sifata shi da siffofin kagaggun halitta duk kusan ma'anar ɗaya ne sai dai jumla ta biyun tana karfafa ta farkon ne jumla ta biyun wala bi simatil muhdathin tana karfafa la nushabbihu bi sifatil makhluqi wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna da masaniyar cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala la nazira lahu la shabiha lahu wa la nazir mun san cewa Allah shi bai da shabih bai da tamka wala nazir kuma bai da wanda yake bai da tsara wanda za a ce warinsa ne tsaransa ne Allah bai da shi wannan shine i'tiqadin ahlul haqq shine i'tiqadin wannan mutanen da suke kan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala bai da makamanci bai da tsara bai da wari ba wani da yake yin kama da Allah kuma ba wani wanda yake musa wato wanda yake tsara ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum da hausa yakan da larabci yakan ce haza naziru haza wannan tsaran wannan ne ai mu'adilun li haza wa musawil lahu wannan tsaransa ne daidai yake da shi ta fuskar shekaru ko kaza ko kaza to Allah ba ya da wani shabih fi zatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi wala nazira lahu fiha kuma ba ya da wani wari ba ya da wani tamka a ciki ba wani da yake tamkar sa a cikin wa'annan abubuwa ba wani da yake tarayya da shi a cikin su da yake cancantar ibada ko yake cancantar sifofi na kamala ko yake cancantar sifofi na jalala Allah kadai yake da wannan sai zama wannan raddi ne ga masu tashbihi wanda suka yi gululi a cikin sunayen Allah da sifofinsa har suka kamanta sifofinsa da na halitta haka kuma raddi ne akan masu tawili da al-mu'attila masu korewa wanda suka yi gululi wajen tsarkake Allah a da'awarsu har suka korewa Allah sifofi daga cikin sifofin da ya tabbatar wa kansa kaga wannan tawagar sun yi gululi wajen tsarkake Ubangiji har suka kore masa sifofin da ya tabbatar wa kansa wayannan kuma suka yi gululi wajen tabbatar da sifofin har suka kamanta shi da halittarsa amma ahlus sunna sai suka kasance tsaka-tsakiya ba su kore sunayen bar sifofin kuma suka tsarkake Allah daga dukkan wani tawaya ba su kore sunayen ba ba su kore sifofin ba kuma zama sun tsarkake Allah daga dukkan wani sifa na tawaya idan tsarkakewar wato abin nan tanzihan bila fa'atin amma tsarkakewa da ba tare da an kore sifofin ba tsarkakewa da ba tare da an kore mun tsarkake shi daga kamantacciya da halitta ba tare da an yi ta'tilin sifofin ba saboda shi ya tsarkake kansa laysa kamislihi shay'un ya ce shi baya kama da wani ba wani abu da yake yin kama da shi sannan suka guji gulubin ta'ifa ta biyu su ne wanda suke kokarin tabbatar da sifofin a kokarin su na tabbatarwa har suka yi gulubi suke kokarin kamanta shi da halittarsa kowanne daga cikin tawagogin guda biyu sun wuce gona da iri amma ahlus sunna su ne al-mu'tadilun wanda suka tsaya tsaka-tsakiya sun tsaya ala muqtar al-kitabi wa sunna akan manufar al-qur'ani da sunna wanda kuma wannan shine gaskiya wadda take da wamamiya ita gaskiya kullum tana tsakankanin bata guda biyu ne ita al-haqqu da'iman huwa al-wasta bayna dalalatayn ita gaskiya kullum ita ce a tsaka-tsakiya tana tsakankanin bata guda biyu yasa ce la shabiha lahu wa la nazira laysa kamislihi shay'un huwa as-sami'ul basir ba wani abin da yake yin kamantacce ne da shi kuma shi Allah mai ji ne mai gani ne wannan shine ma'aunin ahlul haqqi shine mizanin ayar tana yarraddi ga mu'attila kamar da muka faɗa kuma tana yarraddi ga al-mushabbiha kuma tana tabbatar wa Allah sunaye da sifofin da ya tabbatar wa kansa ba tare da ta'tili ba ba tare da kamantawa ba laysa kamislihi shay'un raddi ne ga al-mushabbiha da suka yi gulubi wajen tabbatarwa wa huwa sami'ul basir kuma raddi ne ga al-mu'attila wanda suka kore wai a kokarin su na tsarkakewa a da'awar su har suka kore wa Allah sunaye da sifofi firaran min at-tashbih indahum wai suna kokarin gujewa tashbih a kokarin su na gujewa tashbih sai suka fada abin da yafi wannan sharri sai suka fada abin da yafi wannan sharri wanda shine har suka kai suna kamanta Allah da babu ai wannan yafi sharri tun kana kokarin korewa Allah wata sifar da kake gani in an danganta masa ita to an kaskanta shi ko an kamanta shi da halitta to har ka kai kana kamanta Allah da babu baya ciki baya waje baya sama baya kasa ba baki bane ba fari bane ba akwai bane ba babu bane Ibn Taymiyyah ce in kana son mutum ya maka ta'arifin babu sai ya maka wannan ta'arifin to ya gama ta'arifin babu to ga a wannan kokarin har suka kai suna kokarin ma kore Allah gaba daya gaba mata karshe ce fa kullu ma takhayyala fi zihni aw khatara bil bali fa inna Allah ta'ala bi khilafi yace ka sani dukkan abinda yazo maka a tunaninka a cikin kwakwalwarka fa kullu ma takhayyala fi zihni duk abinda ya khayyala maka yazo maka na tunani wani khayal da yazo maka a cikin kwakwalwarka aw khatara bil bali ko kuma ya fado maka a cikin karsu a cikin zuciyarka cikin tunaninka fa inna Allah bi khilafihi to ka sani cewa Allah sabanin wannan abin Allah sabanin wannan abin shi Allah ta'ala ba a suwaranta shi da tunani ko kuma da tunaninka ka suwaranta ga yanda Allah yake a cikin tunaninka duk abin da zaka tunano to Allah ya fi karfin wannan zaka baya halatta ga wani yace zai khayyala tunanin yaya Allah yake a cikin zuciyarsa ko kuma yace zai khayyala yanda sifofi haqiqanin sifofinsa ko kaifiyar sifofinsa yake dan cewa ya alamu bayna aidihim wa ma khalfahum wa la yahtuna bihi ilma Allah ya san abin da yake gaban su da abin da yake bayan su amma su ba sa kiwaye shi da ilimi ba sa kiwaye wani abu na ilimi game da shi ba wanda zai san yaya Allah yake sai in shi Allah ya maka bayanin yanda yake sai ka faɗi yanda yake ba tare da ka san yaya kafiyar yake ba la yuhituna billahi ilma ba wanda ya kiwaye Allah subhanahu wa ta'ala da sani ba wanda zai san yaya zatin Allah yake haƙiƙa ne kaifiyarsa ko sunayensa ko sifofinsa sai shi abin da ya gaya maka shi zaka karɓa ka faɗa shi ya zagaye dukkanin halittunsa da ilimi ya alamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum amma su fa wa la yuhituna bihi ilma su ba abin da suka sani game da Ubangiji sai abin da ya sanar da su ashe duk abin da zaka tararo a kwakwalwarka kace ga yanda Allah yake ga yanda sifar Allah kaza yake to Allah ya fi karfin wannan haka duk abin da zai ɗarsu a zuciyarka ko yake kai ya kawo a cikin tunaninka to Allah subhanahu wataala ya wuce wannan ya fi karfin wannan fa inna Allah subhanahu wataala bi khilafi zani Allah subhanahu wataala sabanin wannan abin ne latifitu bihi al-afkar wa at-takhayyulat tunane ba sa iya tararo maka ko tunano maka yanda Allah subhanahu wataala yake ko kuma khayal a cikin tunaninka da kwakwalwarka ka gano yaya hakikanin Allah yake ba za ka yi wannan ba da haka sai ka jira shi Allah ya gaya maka ya ce ga yanda nake sai ka ce to haka Allah yake da wanda zai tambaye ka to yaya abin yake saboda mu ma ai Allah ya ce haka muke kaza muke Allah ya ce yana ji yana gani to ai mu ma kun muna ji muna gani sai to jin ka ba irin na Allah bane jin Allah ba irin naka bane naka daban na Allah daban yaya na Allah yake ba mu sani ba al-kayfu majhul yaya abin yake wannan abin ne jahiltacce gaba da zamu tashi sifa ce ta isti magana ce akan istiwai gaba ce mai muhimmanci wanda kwanan nan wato naga wani professor na MBDA ya taso yana magana akan wannan yana kawo wasu kalmomin sa na larabci asalin kalmar istiwai asalin kalmar menene al-arshi shi kan san me yake nufi yana ta yin wannan yana yayyadawa MBDA suna ta yadawa suna jinjina masa akan yayi wani tafsiri wanda ba a taba jin shi daga wani magabaci ba za mu zo mu magana akan wannan a darasi mai zuwa insha Allah fatan abin da muka fada ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi